bem. Bunu da tamam. الحمد لله حمدا دائما وكفى شكرا على سيدي جلواه الذي وكفى أحمده تعالى حمدا حمدا وأشكره تعالى شكرا شكرا وأذكره تعالى ذكرا ذكرا وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أزكى البرية سيدا وعبدا صلى الله عليه وعلى آله الأطهار محمدا لم يزل يندى وذريته المباركين ثناء ومجدا وصحابته الأبرار والتابعين ومن تبعهم بإحسان ممن هام به اقتداء ووجدا وسلم إلى العرش تسليما عديدا مديدا هم به أحرى وأجدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله يوم مسلمي بركة مدرسة جوا أتكم ونن يمتشينا بيوغة وتن رمضان هجرا من ذن الله صلى الله عليه وسلم daga maka zuwa madina shekara 1447 wanda ya daidai da 19 ga watan 2 miladiyya annabi isa alaihi salam shekara 2026 yau ma gashi cikin hukuncin Allah mun dawo wannan masallaci namu da muka saba haduwa domin tafsirin alqur'ani mai girma bisa hanyar magabata wanda idan ba manta ba jiya muna cikin suratul haqqah wanda karatu ya kawo mu kan aya ta 23 wanda zamu tashi aya ta 24 da ikon Allah wanda mun ji bayanai da Allah subhanahu wataala ya mana dangane da mutumin da yayi nasara a filin alkiyama aka dauki littafin shi na ayyukan shi aka bashi a hannun dama Allah sama na daga ciki to wannan mutum yayi nasara a cikin farin ciki da yake ciki a wannan rana sai ya dinga nuna ma mutane ha umqra'u kitabiya ku taho gashi nan ku karanta wannan littafin nawa to a ƙarshen zancen Allah subhanahu wataala ya faɗa mana cewa fi jannatin 'aliya qutufuha janiya yana cikin aljanna wacce take madaukakiya wanda abubuwan da ake samu na ita wato ƴaƴan itace na gidan aljanna kusa suke da wanda yake zaune a gidan aljanna Allah ya samu na daga ciki to sai kuma anan aya ta 24 Allah subhanahu wataala zai ci gaba da faɗa mana irin ni'ima da shi wannan mutumin kirki zai tsinci kanshi a ciki idan aka bashi wannan littafi yana cikin gidan aljanna yana cin abin da yake so ya ci a gidan aljanna to sai Allah subhanahu wataala kuma yace kullu washrabu na'am a'udhu billahi minash
shaytanir
rajim bismillahir rahmanir rahim kullu washrabu hani'an kullu washrabu hani'an lakum fil ayyamil qaliyah ubangiji ta'ala yake cewa kullu hadi'an kuna masu jin dadi bima aslaftum saboda abin da kuka gabatar fil ayyamil khaliya a cikin kwanakin da suka gabata anan inji ibnu ashur a cikin at-tahrir wa at-tanwir yake cewa Allah subhanahu wataala yace kulu washrabuni ku ci ku sha wannan zance muqawwalun li qawlin mahzuf zance ne aka fade shi saboda wani zance da aka share akwai zancen da aka share taqdiruhu kaddara wal magana shine manansa kulu ku ci ku yan aljanna kenan Allah sama na daga ciki sai a ce musu ku ci shine taqdirin zancen kulu washrabu ku ci ku sha to shine ibnu ashur yake cewa kaddara wan zancen yuqalu lahum za a faɗa musu kulu washrabu ku ci ku sha saboda me bima qaddamtum saboda abin da kuka gabatar min a'mali saliha na ayyuka na kwarai to ku ci ku sha a gidan aljanna shine aka ce kulu washrabu qaddarawun magana shine yuqalu lahum za a fada musu ku ci ku sha wannan ci din da za su yi ma'ana su ci duk irin abin da suke bukata a gidan aljanna la takdir fihi wala tanghis babu maganan jirkicewa abincin gidan aljanna ba za ka ci ya bata maka ciki ba wala tanghis ba za ka ci abincin gidan aljanna wai abincin lalatacce bane wai ko zai lalace ba zai taba lalacewa ba amma yanzu abincin gidan duniya kana sa hannunka a ciki zai lalace amma gidan aljanna ba haka yake ba shi ya sanya Allah ce kulu washrabu ai ku ci ku sha inji wato Imam al-Tabari Sheikhul Mufassirin yake cewa kulu washrabu abinda ake nufi ai kulu ku ci la tata'azzawna bima ta'kulun ba za ku taba cutuwa saboda abin da kuke ci ba wala bima tashrabun ko abin da kuka sha wala tahtajuna min akli dhalik ba za ku bukata wai dan kun ci wannan abincin gidan aljanna min gha'ibin wa bawlin wai ka ji bukatar za ka je ka yi bayan gida ko ka je ka yi fitsari abincin gidan aljanna ba a fitsari sannan kuma ba a bayan gida wannan hadisi ya tabbata a cikin Sahih Bukhari hadisi na 3245 da kuma 46 hadisin ya tabbata cikin Sahih Muslim 2834 manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa yadkhulu ahlul jannati aljanna in aljanna za su shiga gidan aljanna idan suka shiga gidan aljanna din nan manzon Allah ya ce la yamtakhituna wala yatagawwatuna wala yabuluna a wata riwaya wala yatfaluna in aljanna ba za su yi fitsari ba ba za su yi bayan gida ba kai ko tofar da yawo ba za su taba yi a gidan aljanna ba ai dama kazanta ce ko kuma wani abu kaci yasa hankalinka yake tashi ko sai kaga mutum yana tofar da yawo haka ne to abincin gidan aljanna ba shi da wannan shi ya sanya Allah subhanahu wataala ce kulu washrabu ku ci ku sha hani'an anan waɗansu malamai suka ce hani'an ma'anan shi shine wato bi ma'ana fa'il ma'ana hani'an yajuzu an yakuna fa'ilan malaman larabci suka ce ya halatta za a iya faɗin shi a ce fa'ilan hani'an domin wasalin yayi daidai ma'ana ismu ma'ana fa'il kenan waɗansu suka ce wa yajuzu an yakuna ismu fa'il ya halatta zai iya zama shine ismu fa'il ma'ana taqdiruhu shine ay muhanna'an ku ci abincin da yake mai kwanciyar hankali abincin da yake wato mai daɗi wanda babu damuwa a cikin shi shine abincin gidan aljanna amma duk abincin gidan duniya duk tsadan shi zaka samu akwai damuwa za a ce in aka sa hannu a'a abincin in aka sanya aka ajiye shi ba a sa a cikin freezer ba zai iya lalacewa ko amma abincin gidan aljanna babu wannan shine Allah subhanahu wataala yake cewa kulu washrabu ku ci ku sha hani'an hankalinku kwance bima aslaftum saboda abin da kuka gabatar me kuka gabatar al'amalus saliha an yi aiki a gidan duniya shi ya sanya mujahid bin jabr bin makki cikin makaranta alqur'ani mai girma cikin malaman tafsiri mujahid yake cewa wannan aya tana nuna cewa ne ma'ana ana magana ne akan masu azumi nazalat fi saimin waɗanda suka yi azumi sun kame bakinsu sun kiyarda su ci abinci ba su lalata azuminsu ba sai Allah ya ce musu kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliya kaga kenan yan aljanna za su shiga gidan aljanna kuma yan aljannan nan akwai kofar da masu azumi su kadai suke shiga ta wannan kofa hadisi ya tabbata cikin Bukhari 1896 sahih Muslim 1152 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fil jannati ko inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan a gidan aljanna akwai wata kofa ana kiranta ar-rayyan la yadkhulu minhu illa as-sa'imun babu wanda yake shiga ta wannan kofa sai masu azumi Allah ya sabana daga ciki kaga kenan idan ka dauki ayan kulu washrabu hani'an ta sauka ne akan masu azumi to lalle kenan tunda hadisi ya tabbata akwai kofar da masu azumi su kadai suke shiga ta wannan kofa kuma manzon Allah yace la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum babu wanda zai shiga ta wannan kofar in ba masu azumi ba fa idza dakhalu ughliqa suna shiga sai a kulle kofar to a ran tashin alkiyama sai yace kulu washrabu sai ku ci ku sha hani'an hankalin ku kwance bima aslaftum ay bima qaddamtum min al'amali salihah saboda abin da kuka gabatar na ayyuka na kwarai inji Allah subhanahu wataala anan wajen ɗaya daga cikin malaman tafsiri Sheikhul Mufassirin Ibn Jarir al-Tabari yace jaza'an lakum wannan jaza'an min Allah lakum wannan sakamako ne daga wajen Allah zuwa gare ku wa thawaban bima aslaftum kuma lada ne Allah ya baku saboda abin da kuka gabatar ai ala ma aslaftum akan abin da kuka gabatar a nan gidan duniya ay alama qaddamtum fil akhirati ko alama qaddamtum fi dunya min al akhirati min ta'ati Allah abinda kuka gabatar a nan gidan duniya na da'a ga Allah subhanahu wataala to shi ya sanya Allah ya muku wannan sakayya ashe kenan ba a samu gidan aljanna sai an yi mi sai an yi aiki ba zai yi haka kawai wai kaje ana cewa Allah ka samu a gidan aljanna sai kaje mutum ya ce amin eh yana da kyau amma ba idan baka yi aiki ba amin dinka ba za ta maka amfani ba domin Allah ya ce kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyam kadi bima wadansu daga cikin malaman larabci suka ce ba'un din nan asbabiyya saboda abin da kuka aikata shi ya sanya a ko ina cikin alqur'ani mai girma sai kaga Allah subhanahu wataala yana cewa kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun a cikin suratul dhuhr saboda abin da kuka aikata a cikin suratul a'raf wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun kunji an gadar muku da gidan aljanna saboda ne bima kuntum ta'malun saboda abin da kuka kasance kuna aikatawa ashe kenan idan baka yi aiki ba maganar samun aljanna babu ita sai kai aikin da Allah subhanahu wataala ya ce kai to shi ya sanya anan Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyam al khaliya daya daga cikin malaman tafsiri Imam Qatada a cikin littafin wato a cikin littafin Ad-Durr al-Mansur mujalladi na 8 shafi na 272 Ad-Durr al-Mansur na Imam Suyuti yake cewa shine ai inna ayyamakum hadhihi hiya al-ayyam al khaliya wannan kwanakin da muke ciki na duniya su ne kwanakin da za su wuce dan Allah yanzu je da muka yi azumi rana daya a watan Ramadan 2026 ai ta wuce ba za ta kara dawowa ba to shi ne ce inna ayyamakum hadhihi hiya al-ayyamul khaliya wannan kwanakin da kuke gani a gidan duniya su ne kwanakin da suke wucewa sai yake cewa sannan waɗannan kwanakin idan suka wuce to addi ila ayyamin baqiya su ne za su kai ka zuwa kwanakin da kuma ba sa karewa su ne kwanakin lahira kwanakin lahira ba sa karewa sai ce fa'malu to ku yi aiki duk abin da ka san za ka aikata na alheri ka yi kokari ka aikata domin idan ka je lahira za a tambaye ka akan wannan aiki da ka yi shine Allah ce kulu washrabu hani'an bima aslaftum saboda abin da kuka gabatar fil ayyamil khaliya ay fil ayyamil lati khalat wa madat cikin kwanakin da suka gabata a gidan duniya shi ya sanya alherin ka a nan gidan duniya kai kokari ka dinga aikata aiki na alheri idan mutum yayi aikin alheri zai ga alheri idan mutum bai alheri ba to ba zai taba ganin alheri ba sai dai ga sharri to wannan shine fadin Allah subhanahu wataala da yake cewa kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliya to Allah ya nuna mana a wannan aya cewa za a fada wa dan aljanna cewa ka shiga gidan aljanna saboda abin da kuka aikata to idan ka kalli kuma hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Abu Huraira wanda hadisin yana cikin Sahih Bukhari 6463 5673 haka hadisin ya tabbata cikin Sahih Muslim 2816 hadisin ya tabbata cikin Jami'ut-Tirmidhi حديثي نا دبو أكو دتلاتين دتقص حديث يتبت تكين سنن النسائي حديثي نا دبو بير دتلاتين دا هدو حديث يزو أتكين مصدد إمام أحمد بن حنبل دبو بقي دتبي بيو دا أكو دبو بقي دتبي أكو دتمانين دشدا دبو بقي دتبي هدو دسبعين دتلا دبو بقي دتبي بير دتمانين دبقي دبو تقص دتبي بيو دا همسن دبو تقص دتبي أكو دتلاتين دكما دبو تقص دتبي بير دعشن دتلا دبو تلا دبيو دبو تلا دستين دهدو دكما حديثي نا دبو غوما دغوما دبو غوما دعشرين دترا دبو غوما دستين دا دبو غوما دتريد دعشرين دأكو دبو غوما دا دبي بيو دهمتين دشيرة حكنا يا كارس بتع في مسجد الإمام أحمد بن حنبل دبو غوما دا دبي أكو دتلاتين دبو غوما دا دبي هدو دعشرين دترا دبو غوما دا دبي بير دتمانين دأكو دبو غوما da dari biyar da talatin da uku da dubu goma da dari shida da sha hudu da dari shida da saba'in da bakwai da dari bakwai da talatin da uku da dari bakwai da tamanin da tara hadisin ya zo a gurare da yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innahu lan yudkhila ahadan amaluhu aljanna kun ji ba babu wanda aikin shi zai shigar da shi gidan aljanna sai safai suka ce wala anta har kai yace wala ana hanni إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل سيدي الله للي بيني دا رحمة شدكما فلا لرزا تويا ذاك يكا حتى ونن آية القرآن دا ونن حديث دا يكا تشيوا باب وند أي كيش دي شجد شجدا الجنة حتى ني سننكما ونن آية تانون تشيوا تيد أي كيزا شجدا الجنة ما لم يسكي تشي أي كين شيني سببي shine dalilin da zai sa Allah ya kalli aikin sai Allah ya maka rahama amma in dai aikin kiza a maka akan abubuwan da ka aikata a gidan duniya to aikin ka bai kai ka shiga gidan aljanna ba haka ne kai ma ka sani ni ma na sani kowa ya sani cewa aikin ka bai isa ya shiga duka gidan aljanna ba amma aikin ne zai zama sanadi shine zai zama reason da Allah zai kalla sai ya maka rahama amma idan baka yi aiki ba kada ka dauka Allah zai baka rahama Allah ba zai taba kallon ka da rahama ba shi ya sanya Allah ce kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliya saboda abin da kuka aikata a cikin kwanakin duniya da suka gabata shi ya sanya mutum yayi kokari ya aikata aikin alheri domin ya ga alheri to bayan Allah subhanahu wataala ya gama mana wannan zance an ga mana labari akan halu as-su'ada al-abrar الناجحون حالن da mutanen kirki za su shiga a gidan aljanna wadanda suka tsira a filin alkiyama a lokacin da ake musu hisabi to kaga zancen su ya kare anan Allah ya ba mu labari ga su a gidan aljanna za su ci za su sha za su yi duk abin da suka ga dama kai yana daga cikin abin da yan aljanna za su ci idan Allah ya shigar da su gidan aljanna hadisi ya tabbata a cikin Bukhari 4480 sahih muslim 1901 farkon abin da yan aljanna za su shi za su ci shine ziyadatu kabidil hud hanta hanta ta kifi irin katan shark wanda yake kiwo a gidan aljanna shi za a dauko za a wato za a yanka musu wannan kifin idan aka yanka shi sai a ciro wato hantar kifin sai a soya musu soyawa irin ta gidan aljanna Allahu akbar sai a ba su domin ruwayar hadisin da tazo Abdullahi bin Salam shine ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa in dai kai annabin Allah ne na gaskiya to zan tambaye ka abu guda uku in ka bani amsa to tabbas kai annabin Allah ne tambaye da imam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma awwalu ashrat as-sa'a menene farkon alamar tashin al-qiyama wama awwalu ta'ami ahli al-janna menene farkon abincin da yan aljanna za su ci sannan tambaya ta uku وماذا ينزع الولد كما وماذا ينزع الولد يارو da yake fitowa da kamanni irin na baba ko na mama ya ake yaro yake kamanni da babansa ko kuma yake kamanni da baban shi ya ake kaga wannan tambaya ce idan ba ka sani ba za ka iya bada amsa ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma take sai bashi amsa sai yake cewa lallai farkon abin da za ku gani na abin da ya shafi abincin ɗan aljanna dama abin da nake so mu fahimta kenan sai yace fa ziyadatu kabidil hud manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wato hanta ta kifi ko kuma hanta ta katan shark
na gidan aljanna haka za a dauko a baiwa ƴan aljanna a soya musu jiki wannan shine tarfa ta farko yadda za a karfi ƴan aljanna a musu lale maraba Allah sama na da jiki ai ka san malam mutum ya sha rana a filin alkiyama ya wahala ya wahala an yi shekara dubu Allah bai yi sani ba a lokacin sai a dauko wannan hanta ta kifin nan a soye a baka kashi kaci bayan wannan kuma ƴan aljanna daga cikin abin da Allah subhanahu wataala zai musu na tagomashi Allah zai ba su karfi karfin cin abinci na mutum 100 karfin shan abin sha na mutum na 100 za a ba su karfin sha'awa ta mutum 100 sha'awa duk na abinci ne sha'awar abinci ne sha'awar mata ne ko duk wani abu da kake sha'awa sai an baka karfin mutum 100 hadithin ya tabbata cikin musnad al-darimi 2867 manzo Allah sai yace inna ar-rajula la yu'ta quwwata 100 rajulin fil akli wash-shurb mutum daya a gidan aljanna za a bashi karfin cin abincin mutum 100 za a bashi karfin shan abin sha na mutum 100 yadda mutum 100 za su ci abinci haka za a baka wannan karfin saboda aljanna akwai abinci iri iri أي الله سبحانه وتعالى يا جاي من وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة قالوا هذا الذي رزقنا من قبل في التي وأتوا به متشابهة هكذا أباص أن الجنة أبنت كلا كلا وتصب كلا كلا أبنت ينظر إذا كتب ونا كتب ونا كتب ونا أي شيء كتب إن كاتك أما إذا الجنة إنا za a baka karfin cin abincin mutum 100 kaci 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 idan cikin ya cika karfin mutum 100 din to ya za a yi akwai tambaya nan ai sai hadisin ya ƙara tabbatarwa cewa manzon Allah ya ce za a bujiro musu da wani irin gumi mutum sai gumi ya zo daga gumin ya zo sai ya ɗauce duk abincin da ya ci a cikin cikin nasa domin ba a bayan gida bane sai naka ce bari in rage cikina ka san wani in ya samu gabgi ya samu abincin nan can da can sai dan samu wani dan magani da zai sha dan kwantar da na cikin dan ya kara to a gidan aljanna babu wannan idan kaci kaci har abincin ya kai ka ci abincin mutum 100 me za a maka sai wani gumi ya zo maka daga gumin ya zo sai ya dauke wannan abincin gaba daya sai ka sake dawa fresh sai ka kara giba domin abincin baya karewa kuma abinci ne la takdira fihi wala tanqis ba zai taba lalacewa ba kuma ba zai taba bata maka cikin ka ba karfin mutum 100 kaga kenan a gidan aljanna babu ruwanka da neman maganin basir ba ruwanka amma a nan gidan duniya kullum ba ma kake basir ya game ka amma a gidan aljanna babu wannan babu maganin ka ce bari ka karfo maganin maza wanda yanzu maganin maza kusan kashe maza yake abin da yake faruwa kenan kullum mutum yana tunanin wai shi sai ya abin nan maganin mazan nan musamman irin dan China nan yadda ake ba da labari har dauke ido yake kaga idan mutum ya lalace saboda mutane ba su da karfi a wajen iyalai neman magani suke karfi da yaji to kai hakuri a ji gidan aljanna ba ka da matsala a can Allah ce kulu washrabu ku ci ku sha ashe kenan mun gane za a cin za a sha hani'an Allah ce hankalinku kwance bima aslaftum fil ayyamil khaliya saboda abin da kuka gabatar a cikin kwanakin da suka gabata na gidan duniya anan wajen Imam al-Baghawi ya ambaci maganar Ibn Zayd wanda a cikin littafin tafsir al-baghawi mujalladi na 4 shafi na 388 yake cewa bima aslaftum ai bima amiltum fiha saboda abin da kuka aikata a nan ita gidan duniya Allah subhanahu wataala sai sanya gaba daya wato duk wani abin da ka aikata sai zama sanadin ka na shiga gidan aljanna kenan to shi ya sanya a gidan aljanna a wata ruwaya wanda tana cikin Jami'u Tirmidhi 2536 manzo Allah ya ce inna ar-rajula la yu'ta quwwata 100 rajulin mutum daya dan gidan aljanna za a bashi karfin mutum 100 na cin abinci to shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a nan gidan duniya karfin shi karfin mutum 40 ne idan aka je lahira za a linka mai duk wani mutum daya karfin mutum 40 za a lullunta mai zai zama karfin manzon Allah karfin mutum 4000 kenan a gidan aljannan ma ya bambanta da kowa amma a nan kai a gidan duniya kana ta fama da ciwon ciki baka da lafiya basir ya dame ka kullun kana zuwa asibiti a kana zuwa wajen mai maganin traditional a baka maganin Hausa basir ya dame ka to kai hakuri ka tafi gidan aljanna a gidan aljanna babu maganan basir domin za a baka karfin mutum 100 ka ci ka sha karfin mutum 100 na sha'awa karfin mutum 100 zaka je wa iyalanka baka da matsalar maganin basir ko wata damuwa shi ya sanya Allah ce kulu washrabu hani'an hankalinku ci kwance bima aslaftum saboda abin da kuka gabatar fil ayyamil khaliya a cikin kwanakin gidan duniya to nan Allah subhanahu wataala ya gama mana bayani akan abin da ya faru da halin mutanen kirki a gidan aljanna sai kuma za a dauko sabon episode zancen za a mana halul ashqiya yaya halin mutanen da suka tabi mutanen da ba su yi nasara ba a filin alkiyama shine Allah ce wa amma man utiya kitabu Ubangiji ta'ala yake cewa wa amma man utiya kitabahu bishimalihi amma wanda aka bashi littafin sa bishimalihi da hannun hagu Allah tsare mu fa yaqulu sayce ya laitani lam uti kitabiya kai tona ni ba ba mi littafi ba kaji makaryaci kowa za a bashi littafin shi je na fada wani za a bashi a hannun dama wani za a bashi a hannun hagu wani kuma kamar da wata ruwaya ta tabbata za a jefa littafin ne sama sai su fado kawai sai wani ya ga littafin a hannun shi wani kuma a gadan bayan shi zai fado to wa amma man utiya kitabahu bishimalihi amma wanda aka bashi littafin shi da hannun hagu fa yaqulu sai ce ya laitani kai tuna lam uta kitabiya ni ba a bani littafi na ba shi ya sanya duk abin da aka ce maka hagu ne akwai hatsari a cikin sa dama shi hagu Allah ya halicce shi ne domin dan adam yayi amfani da shi kuma kai amfani da shi a harkar da take ba aikin alheri ba duk aikin alheri da dama ake yin sa hannun hagu kuma ana amfani da shi ne kai mu'amala da shi a ayyukanka na ibada da sauransu ko bayan gida mutum yayi da hagu yake amfani amma hannun hagunka ya zama maka alheri a dukkan ayyukanka da zaka yi shi ya sanya dama ita ce komai hagu kuma sharri ce shi ya sanya a nan suratu a cikin suratul waqi'a aya ta 27 Allah ya ba mu labari tsakanin yan aljanna su ne yan hannun dama yan hannun hagu kuma su ne yan ina yan wuta Allah ce wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sijrin makhdud wa talhin mandud sai ce wa ashabul shimal ma ashabul shimal fi samumin wa hamim su suna cikin tsananin zafi wato da wutar jahannama Allah ya kare mu to shine dan wuta sai a ce ina kake sai ce lam uta kitabiya ni ba bani littafi na ba anan da yawa daga cikin malaman tafsiri musamman Imam al-Qurtubi ya ambaci wata kissa yake cewa wato wannan aya fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi da kuma wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi yake cewa waɗannan ayoyi guda biyu duka sun sauka ne na daya akan wato Abdullah ibn al-Aswad al-Makhzumi ita kuma wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi wannan da muke karantawa nazalat fil aswad bin abd al-asad dan uwan shi wancan kenan shi wancan mutumin kirki ne wannan kuma mutumin banza ne shine Allah yake buga misali akan su amma ana buga misali ne akan su amma misalin ya shafi dukkan wani musulmi da yake duniya inda kai imani in mutumin kirki ne kana cikin sunfurin farko fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi in kuma kana cikin mutanen banza wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi to shine anan malamai suka ce to wa amma man din nan inji waɗansu malaman tafsiri suka ce man din nan wato jami'i ce wa amma man utiya amma waɗanda kowa da kowa ya shiga kada ka ɗauka wani mutum ɗaya ake nufi kowa da kowa ya shiga a cikin duniya duk wanda aka ba shi littafin shi da hannun hagu to shi ma ya san cewa wutar jahannama zai tafi to shi ya sanya duk wani abu da zaka yi a rayuwarka ta duniya ka dinga amfani da me ka dinga amfani da hannun dama hagu shi ko takalmi zaka sa in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ta'ala ahadukum falyabda bil yamin hadisi ina cikin jami'u tirmidhi 1779 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda zai sanya takalmi to ya fara da dama wa idza naza'a idan zai kuma cire takalmin yemi falyanza bishimal to ya cire shi da kafar hagu kage kenan dama shi alheri ne ko masallaci zaka shiga da wata kafa ake so ka shiga da dama in zaka shiga bayan gida ana suka shiga da ni hagu saboda bayan gida waje ne na kazanta in zaka fito ka fito da kafar me dama saboda wajen alheri ne to shi hagu da Allah ce wa amma man utiya kitabahu bi shimali to shi shimal hagu masifa ce tun anan duniya kafin lahira da Allah yanzu ko mutum ne zai dauka maka zai baka dan makulli ko waya sai maka haka da hannun hagu ai ka san ya wulakanta ka amma yana sa maka hannun dama ka san ya maka me ya maka alheri shi ya sanya hatta cin abinci hadisi ya tabbata cikin sahih muslim 219 ya kara tabbata 299 hadisin jabir bin abdullah manzon allah sallallahu alaihi wasallam naha an ya'kula ar-rajul bis-shimal manzon allah ya hana idan mutum zai ci abinci ma ya ci da hagu dan allah yanzu mutane suna ci da hagu ko ba su ci ana ci abin takeici shine sai mutum ya haka da hannu yana hada wannan cokalin da wannan in yayi haka sai ya dauka da hannun hagu washi ya burgi in ka taba shi sai ce maka ah ai wallahi ai wato waye wace mutane ba su waye ba sai su ce wai dole sai ka ci da dama to annabi ne fada hadisin jabir bin abdullah na san ku rige hadisin ai hadisi na nawa 219 da 299 jabir yake cewa manzon allah ya hana an ya'kula ar-rajulu bis-shimal kada mutum zai ci abinci ya ci da hagu to shi ya sanya allah ce wa amma man utiya kitabahu bi-shimalihi amma wanda aka bashi littafin shi da hannun hagu fa yaqulu tace ya laitani lam uta kitabiya ni kai to ba bani littafi na ba anan wadansu malaman tafsiri suka ce wannan aya da ayar da take baya fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi ayoyi ne da suka sauka akan kullu man tabi'ahu an-nasu fil khairi wa shar duk mutumin da yake da mabiya suka bi shi akan aikin alheri ko sharri to idan mutum yana da mabiya sai suka bi shi akan aikin alheri du'iya bismihi yawm al-qiyama za a kira shi da sunan shi a gaban kowa ran tashin al-qiyama sai ya ce ina wani sai ya ce gani nan ya Allah sai Allah subhanahu wata'ala ya ce to me ka aikata a gidan duniya sai ya ce to a dauko mai takaddun shi na ayyukan da ya aikata na alheri mutumin kirki kenan sai a kawo mai takaddunsa takaddun da ya aikata din rayuwar shi a gidan duniya kayi sallah baka yi ba ka je aiki baka je ba ka zalunci wani baka zalunci wani ba kai aikin alheri baka yi ba za a fito maka da komai a cikin wannan littafin naka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ruwayoyin hadisi suka tabbata idan mutum ya zama yana da irin wannan siffa to dan aljanna kenan to waɗannan malaman tafsiri sai suka ce za a zo da mutum a nuna mai ayyukansa amma fi batinihi sayi'at a cikin littafin ta ciki munanan ayyuka ne wa fi zahirihi alhasanat a zahirin kuma kyawawa ne sai a bashi a ce ka karanta littafin ka ai Allah ya faɗa mana cikin suratul isra iqra kitabaka kafa bi nafsika alyawma alayka hasiba za a ce maka ga littafin ka kai zaka karanta da kanka kafa bika alyawma wannan littafin ya ishe ka yau ya zamo hisabi a gare ka Allah karim za a dauki littafin mutum ya fara karantawa daga ya fara karanta munanan ayyukan kawai sai ya ga littafin sai ya tsorata ya ce to shikenan na san wutar jahannama zan tafi sai kawai a ƙarshen littafin sai ya ga Allah ya rubuta a ciki hadihi sayi'atuka wannan sune munanan ayyukan da ka aikata a duniya gaba daya amma wa qad baddaltuha laka hasanat Allah ya ce na miyar da waɗannan munanan ayyukan sun koma kyawawa wallahi anan ne zai fara farin ciki sai fara yawo a filin alkiyama yana ha'u muqra'u kitabiya ku zo ku karanta littafi na kun gane nan kuma wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi da hannun hagu shi ma din za a nuna mai ayyukansa sai a kira shi a ce kai ne kake da mabiya kana karantar da su kana gaya musu sai a ce sai a ce ga littafin ka ka karanta yana bude littafin sai ga kyawawan ayyuka gaba daya a cikin littafin sai fara karantawa yana karantawa sai ya zo karshen littafin sai a faɗa mai a ce hadihi sayyi'atu hadihi hasanatuka waɗannan su ne kyawawan ayyukanka da ka aikata ɗin nan amma an canza su sun koma munana saboda abin da ka aikata Allah ya kare mu daga wannan yanayi shikenan sai ya fara yawo a cikin filin alkiyama ya kulu ya laitani lam uta kitabiya ni ba a bani littafi ba ai ƙarya yake ya zai ce ba bashi littafi ba ga littafin amma abin da yake cikin littafin ne babu kyau sai ce lam uta kitabiya ni ba a bani littafi na ba sai Allah ce walam adri sai ce walam adri ma hisabiya ni ban san ma menene hisabi na ba anan wanda yake duba alqur'ani zai ga kitabiya hisabiya akwai haqu sakti a karshe wannan haun din duk jami'ul qurra duk makaranta alqur'ani mai girma suna karantawa hisabiya waslan in za su wuce ina fatan kuna ganewa in za su wuce da karatu hisabiya da kuma kitabiya da yazo a cikin waɗannan ayoyin to cikin makaranta alqur'ani mai girma da hamza cikin makaranta alqur'ani mai girma da yaqub idan suka zo hisabiya sai su ce mi sai su wuce da ya'un idan za su wuce da ayar sai ce walam ajri ma hisabiya sai su karanta ayar gaba kun gane wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya wa lam ajri ba zai fada hawan nan ba idan za su wuce cikin makaranta alqur'ani mai girma waye da waye da yaqub da hamza domin imam shafi'i ya ambaci yadda suke karanta a cikin shafi'iyya sai yake cewa wato da ya tashi baiti a cikin littafin shafi'iyya da kuma durra na wato aljazari sai yake cewa maliya ma hiya fasil inji imam shafi'i kenan maliya ma hiya fasil wa sultaniya min duniha in fatusala inji imam shafi'i kenan amma shi kuma ibn aljazari a cikin littafin durra sai yace wala hazifan maliya ma hiya sai yake cewa su kuma abinda suke karantawa a cikin alqur'ani mai girma su ma din akwai yaqub sai su wato wuce tare da ya'un ba tare da sun faɗi ha'un ba amma duk makaranta alqur'ani mai girma bi isbatiya suna tabbatar da ha'un din yayin da za su wuce da karatun walam ajri ma hisabiya ban san menene hisabi na ba ai hisabin nan na faɗa muku jiya tabbas sai an yi hisabi Allah ya faɗa a cikin suratul kahfi aya ta 49 Allah ce wa nadhu al mawazin al qisth li yawm al qiyamati fala tuzlamu nafsun shay'a wannan suratul anbiya aya ta 47 nan kuma yace fatara al mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadha al kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha bakin ciki mutun yake ciki zai ce wai wannan wani irin littafi ne baya barin karami baya barin babba komai sai ya irga sai ya irga gashi a cikin suratul ghashiya Allah ce inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum sai an yi hisabi dole ai na faɗa muku hisabu akwai fasawfa yuhasabu hisaban yasira man utiya kitabahu bi yaminihi kenan wanda aka bashi littafi da hannun dama to hisabin shi mai sauki ne Allah sama na daga ciki ai je na faɗa akwai wanda shi hisabun ma ba za a mai ba ana zuwa za a ce kawai ya tafi aljanna ne direct Allah sama na daga ciki amma akwai mutumin da kuma shuddida alai sai an tsananta mai a cikin hisabin duk wanda za a tsaya a filin alkiyama a ce za a fara counting din ayyukansa to wallahi ba zai sha ba wai menene ya sanya Allah zai yi hisabi ai wani zai ce to tunda Allah ya san komai me dalili da zai yi hisabi tunda ga wannan dan wutan zai ce walam ajri ma hisabiya ni ba san menene hisabi na ba malamai suka ce izharul ajli dan Allah ya bayyana muku adalcinsa wa mujazatu almuhsin bi ihsanihi domin ayi sakayya me wanda ya aikata alheri ya ga alheri wal musiu bi isa'atihi wanda ya munana shi ma ya ga me ya ga munanawa wa laysa li hajatin lahi fi ma'rifati a'malihim Allah ba wai yana bukatar su ya san aikin da kuka yi wai a lahira ne Allah zai sani ba a'a innahu bi kulli shay'in alim Allah ya san komai zai muku wannan ne dan ka san ba a maka adalci ba ba a maka ba zalunce ka ba ai Allah ce wala yuzlimu rabbuka ahada a cikin suratul kahfi aya ta 49 Allah baya taba zaluntar kowa kowa zai ga abin da ya aikata to shi ya sanya tun anan gidan duniya wanda yake so yayi nasara ka fara wa kanka hisabi shi ya sanya Umar ibn Khattab in ka duba littafin Ibn Abi Dunya shafi na 8 yake cewa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu kuwa kanku hisabi kafin a zo a muku hisabi wazinuha qabla an tuzanu ku auna ayyukanku kafin a zo a auna muku me wayo shine kullun zai dinga kallon yau me na aikata gaba ɗaya da holde tun daga safiya zuwa dare me na aikata kun gani me na aikata wallahi hisabun nan kowa tsoron shi yake ji kowa ya dinga wa kai shi hisabi ka duba littafin sirru alamin nubala mujalladi na 6 shafi na 87 barka wani bawan Allah ana kan shi ata'u sulaimi da kansa yake cewa bakaitu ala zambin 40 sana nayi kuka akan wani zinubi da na aikata shekara 40 kun san me aikata yace hamattu yace suttu hamamatan tattabara ya gani sai ya kulle ta har ta mutu bai bata abinci ba yace akan wannan laifin sai da yi shekara 40 yana kuka yana neman gafaran Allah. Tattabara. Kaji manya. Shekara na. Shekara 40 yana kuka. Saboda laifin da yi, kaga kenan kowa ya dinga counting din laifin da ya aikata kana lissafi. Akwai ɗaya daga cikin magabata ana kinshi Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad yake wallahi duk abin da na aikata a sati guda daga juma'a zuwa juma'a wallahi na san abin da na aikata. To wannan ma mai sauki ne. Akwai Ibn Daqiq al-Id. Ibn Daqiq al-Id yake cewa ma takallamtu bi kalima, yace ban taba fadan wata kalma ba, wala fa'altu fi'lan, babu wani aiki da na aikata, illa wa a'dadtu lahu jawaban bayna yaday Allah azza wajal, yace wallahi tun shekara 40 da ta wuce babu wani magana da na fada ko aikin da na aikata, wallahi sai na san amsar da zan ba Allah ran tashin alkiyama. Shekara na 40 in Allah ya tambaye shi me yasa wa da kai kaza, zai ce Allah ga dalilin da yasa ni, amma wallahi yanzu jiya kai aiki, shekarun jiya ka manta. Amma bayin Allah na kwarai ba sa manta me suka aikata, saboda suna wa kansu hisabi. Ka duba littafin Az-Zuhud na Imam Ahmad shafi na 109. Abubakar Siddiq radiyallahu anhu wata rana ya kama harshen shi haka yace hadha alladhi awradani al-mawari, yace wallahi wannan kai ka janyo min duk wani abin da na kasance a wannan rayuwar ta wata duniya, wannan harshen ya kama harshen sa. Abubakar Siddiq ya ƙara faɗa wata rana yace wadittu anni sha'ratan fi jambi abdin mu'min, yace wallahi nayi fatan da inje gaban Allah a min hisabi, wallahi na gwammace da ma na kasance gashi a gefen haba irin nan kenan, haba ta wani bawan Allah mu'mini ya fi min sauki wallahi da inje gaban Allah a ce za mu yi hisabi. Tofa. Ka duba littafin Sifatus Safwa mujalladi na ɗaya shafi na 285 Umar ibn Khattab, duk waɗannan fa manya ne fa, waɗanda su an ba su aljanna tun a gidan duniya. Umar ibn Khattab radiyallahu anhu yake ce launa da munadin yawmal qiyama, inda wani mai kira zai yi kirarin tashin alqiyama a ce kullun nasi fil janna illa rajulan wahidan, kowa yana gidan aljanna sai mutum daya, yace wallahi la zanantu anni zalika ar-rajul, sai na zatan wallahi ni ne wannan mutum dayan da bai shiga gidan aljanna ba. Tun a duniya fa an ce shi dan aljanna ne, amma suna tsoron hisabi, amma mu yau ba abin da ya dame mu. Duk abin da mutum kaga yana aikata na alheri to yana tsoron me zai faru a filin alkiyama, shi yasa yake aikatawa. Amma wani ba abin da ya dame shi, zai aikata duk abin da ya so, saboda baya tunanin me zai faru a filin alkiyama. Allah ya kare mu. Shi ya sanya idan kaga mutum kullun ya samu irin peace of mind, yana ganin ya samu tranquility, shi ba komai in an je lahira shi wane ya tsaya mai, to bai san lahira bane. Ka duba littafin Hilyatul Awliya mujalladi na 2 shafi na 134 Al-Hasan al-Basri yake cewa innal mu'min, shi mu'mini yajma'u bayna al-hisabi wal-khashya, yana hada tsakanin hisabi ma ayyukansa da kuma tsoron Allah ne. Wa innal munafiq, shi kuma munafiki yajma'u bayna al-isa'ati wa amni, yana hada tsakanin aikin sa mummuna da kuma samun a ba komai na je lahira ai ba damuwa, su wani suna nan za su tsaya mana, wani shi ma ta kanshi yake ai. Shine Allah madaukin sarki ce wa amma man uti kitabahu bi shimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiya, ni ba abandu kitabi ba, kuma wa lam ajri ma hisabiya, kuma ni ban san ma menene hisabi na ba. To wannan halin da zai shiga, hadisi ya tabbata ya nuna mana cewa akwai waɗanda za a ba su littafi a hannun dama, akwai waɗanda za a ba su a hannun ina, hannun hagu. Wanda aka ba shi a hannun dama su ne 'yan aljanna, 'yan hagu kuma su ne 'yan wutar jahannama. Hadisi ya tabbata cikin sunan na Ibn Majah, hadisi na 4300. Wallahi a filin alkiyama yusahu bi rajulin ala ra'sil khala'iq, manzon Allah ce za a yi ƙara a kira wani bawan Allah a filin alkiyama, kowa yana kallo, za a kira shi a ce wane, sai ya taho. Idan ya taho sai Allah ya bashi littattafai, littafin rayuwarsa gaba daya guda 99, sai ya fara dubawa da kanshi, sai a ce atunkiru min hadha shay, akwai abin da kake ganin ba a maka adalci ba, wanda an rubuta an zalunce ka, sai ce ya Allah komai yana ciki. Sai a ce to kana ganin akwai wani abin da ba a sa a cikin littafin ba, sai ce Allah an sa komai. Sai Ubangiji Ta'ala ya ce fa innaka la tuzlamu al-yawm, kai ba za mu zalunce ka yau ba, sai ce babu wani abu, sai ce babu komai, saboda rahama ta Allah. Sai Allah madaukin sarki ya ce to ai mu akwai abin da nake tunawa kai guda daya, wannan littafin guda 99 duk zunubi ne, amma sai Allah subhanahu wataala sai ya dauko kalimatu shahada, ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, sai a dauko ta, sai Allah ce wannan kalmar da ka faɗe ta kuma kace aiki da ita, kaga yana aiki da tauhidi kenan, yana aiki da kadaita Allah babu shirka a ciki, sai Allah ce to duk da ayyukanka sun zama munana zaka tafi wutar jahannama, wannan kalmar a dauko ta sai a sanya ta a cikin sikeli ana daurawa, manzo Allah ce fatashat, wannan littafin guda 99 sai su yi kasa kalmar la ilaha illallah sai ta yi sama, sai ya tafi gidan aljanna saboda adalci irin na Allah. Amma wanda kuma aikin sa ya zama kafirci ne da yace walam ajri ma hisabiya, to sai Allah ce ya laitaha, Allah ce ya laitaha, dan wuta zai ce kai tona kanatil qadiya, ai ina ma a ce mutuwa ce ta same ni yafi min sauki. Inji imamu Ibn Jarir al-Tabari yake cewa ya laitaha, ya kai tona ina ma a ce kanatil mautatil ula, ina ma a ce mutuwar da nayi tun ta farko din nan Allah bai tayar da ni a filin alkiyama ba, wallahi yafi min sauki. Al-qadiya, dama idan ka ga mutum yana da dama a filin alkiyama, kamar yadda Allah ba mu labari a cikin suratul furqan aya ta 28, Allah subhanahu wataala yake cewa ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila, wanda ya rike wani aboki mutumin banza ya zamo sanadin tafiya shi wutar jahannama zai zamo yana nadama. Hakanan a cikin suratul naba'i, inna anzalnakum azaban qariban yawma yanzuru almar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulu alkafiru ya laitani kuntu turaba, to in kaga mutum yana ya laitani kai tona ya laitani, to wannan alamar cewa yayi asara a filin alkiyama kenan. Suratul naba'i aya ta 40, to Allah subhanahu wataala yana ba mu labarin yadda waɗansu za a tafi da su ta hannun dama da ƴan hannun hagu. Hadisi ya tabbata, hadisin Abdullah bin Abbas yana cikin Bukhari 3349, hadisin ya kara tabbata 3447, hadisin ya tabbata cikin Bukhari 4625, 4626, 4626, 4626, 4626, 4626, 4626, 4626, 4626, 4626, 4626, 4626, 4626, 4626, 4626, 4626, 4626, 4626, 4626, 4626, 4626, 4626, 4626, 4626, 4626, 4626, 4626, 4626, 4626, 4626, 4626, 4626, 4626, 4626, 4626, 4626, 4626, 4626, 4626, 4626, 4626, 4626, 4626, 4626, 4626, 4626, 4626, 4626, 4626, 4626, 4626, 4626, 4626, 4626, 4626, 4626, 4626, 4626, 4626, 4626, 4626, 4626, 4626, 4626, 4626, 4626, 4626, 4626, 4626, 4626, 4626, 4626, 4626, 4626, 4626, 4626, 4626, 4626, 4626, 4626, 4626, 4626, 4626, 4626, 4626, 4626, 4626, 4626, 4626, 4626, 4626, 4626, 4626, 4626, 4626, 4626, تبت دستين حديث نيات تبت تكون مسند الدارمي دبو بيو دامي تبت الأربعين دهدو جامع الترمذي دبو أكد دامي أكد ثلاثين دبيو مسند إمام أحمد بن حنبل دبو إيد دامي ترد شاؤه دبو إيد دامي ترد حمصن دبو بيو دعشرين دبقي دبو بيو دامي بيو دثمانين دلع دبو بيو دتسعين دشرة من ذا الله صلى الله عليه وسلم يشي يحشر الناس يوم القيامة ذا أتايد دمتاني أفيلم القيامة sai a samu wadansu mutane sai a tura su a ce su tafi hanyar gefen wuta ta hannun hagu kenan sai manzon Allah ya tashi saboda tausayi da yake wa al'umma sai ya ce ya Allah ha ula'i ashabi ai wadannan sahabbaina ne mutane ne sun imani ai sai ubangiji ta'ala ya ce mala'iku su fada wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam innahum lam yazalu wadannan da kake gani basu gushe ba murtaddina ala a'qabihim ay sun yi ridda sun bar addinin Allah duk abin da ka daura su akai kace su yi ba ta yi suna amsa sunan musulunci ne kawai a baki amma ba musulmi bane sai a tura su ta gefen hagu kaga idan mutum ya kasance a gefen hagu akwai hatsari kenan shine zai fara cewa walam ajri ma hisabiya ya laitaha kanat alqadiya kai tuna ina ma a ce mutuwa ce ta same ni shi ya sanya mutumin kirki idhal mar'u lam yalbas thiyaban min at-tuqa tajarrada uryanan walau kana kasiya wa khayru khisal al-mar'i ta'ati rabbih wa la khayra fi man kana lillahi asiya idan daga cikin magabata yake cewa idhal mar'u idan mutum lam yalbas thiyaban min at-tuqa bai sanya kaya na tsoron Allah ba tajarrada uryanan ko taqallaba uryanan walau kana kasiya wallahi zai juya a rumfinin al-kiyama ya koma tsirara ko da ya sa kaya wa khayru khisal al-mar'i mafi alherin dabi'a ta musulmi shine me tsoron Allah ta'atu rabbih yayi da'a ga ubangijin sa wala khaira babu alheri fi man kana lillahi asiya wanda ya kasance yana tabawa Allah ba shi da alheri ga halin da zai shiga walam ajri ma hisabiya ya laitaha kanat al-qadiya kai tona ina ma a ce al-qadiya mutuwa ce ta same ni idan ka duba littafin Ad-Durr al-Mansur ni Imam Suyuti mujalladi na 8 shafi na 273 inji Ibn Zayd yake cewa al-qadiya ita ce al-maut mutuwa ina ma mutuwa ce ta same ni yafi mun sauki Allah ya kare ni da irin wannan nadama da mutum zai shiga a filin al-kiyama bayan ya faɗi wannan ya laita kana til qadiya sai kuma yace ma aghna sai ce ma aghna anni maliya yace ma aghna anni bai wadatar da ni ba maliya kudin da na tara a gidan duniya malamai suka ce ma aghna anni maliya abin da yake nufi anan ma istifhamiya ne ai ayyu shay'in aghna anni maliya menene kudi da yamin na amfani da Allah ba abin da yamin saboda na tara kudin ban yi amfani da shi a aikin Allah ba wadansu malamai suka ce ma istifhamiya tambaya ce ake yi wadansu suka ce a nafiya ce ma'ana kenan cewa ai lam yughni anni maliya shay'an kudi na bai min amfanin komai ba ai kudi ya kamata ya maka rana ai to kudin bai amfanin komai ba kudi ana so ya maka amfani da shi kai amfani da shi a aikin Allah hadisi ya tabbata a cikin wato a cikin sunan na An-Nasa'i hadisi na 3300 Jami'u Tirmidhi 3661 hadisi ina cikin sunan na Ibn Majah hadisi na 94 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma nafa'ali malun qattu ma nafa'ani malu Abi Bakr wallahi duk wani kudi babu kudin da ya amfane ni inji manzon Allah duk wani kudi a cikin garin Makka da Madina babu kudin da ya amfane ni kamar yadda kudin Abubakar Siddiq ya amfane ni domin Abubakar Siddiq duk wata hidima ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da hidimar musulunci Abubakar shi ya fara fi awwalil islam kaga kudi ya mai amfani ko bai mai ba ya mai tunda har annabi yana al-fahri da wannan shi ya sanya kai ma din hadisi ya tabbata cikin Bukhari 6442 haka nan a cikin sunan na An-Nasa'i 3626 manzala sassan ne yake tambaya ayyukum malu warithi ahabbu ilayhi min malihi waye a cikin ku yafi kaunar kudin magadan shi akan kudin shi sahabbai suka ce ma minna ahadu illa maluhu ahabbu ilayhi ai dukkan mu kowa yafi son kudin shi akan kudin magadan shi sai manzon Allah ce fa inna malahu ma qaddam kudinka shine abin da ka gabatar ka ci ka sha ka taimaka ma addinin Allah to wannan shine rabanka wa malu warithihi ma akhar kudin magadanka shine wanda ka bashi a banki mutum zai mutu ka ji an ce ya bar billion ya bar trillion wannan ba amfanin da za su maka mai amfani shine wanda ka ci ka sha ka taimaka ma addinin Allah ka ba iyalanka suka ci to rabanka kenan yadda zaka gane kudi ba shi da amfanin komai idan mutum ya mutu malam kana mutuwa gidan da kake kwance a kai ɗakin matarka gadan da kake kwance wallahi sai ta auro wani mutum sai ya zauna akan gadan abinda zai baka takeici akan lamarin duniya babu komai a ciki wallahi an kwana biyu sai ta manta da kai idan akwai hotonka a ɗakin ma irin masu barin hoto din nan sai ta ce wallahi wannan hoton giza-giza yake mu sai shi matsiyacin mijin sai ce a juya baya so ya dinga gani saboda bakin ciki yake gidanka ne fa kai ka gida kuma ya auren maka mata ƴaƴanka su zama bayi a gare shi mutane ba su hankali mutum ba zai taba aikin Allah ba to irin wannan nadama ce za ta kama mutum ma aghna anni maliya kudi na bai amfane ni da komai ba saboda ga halin da ya shiga ciki to ba shi ne kadai nadamar da zai yi ba da ya ce ma aghna anni maliya sai ce halaka anni kuji halaka anni sultaniya sai ce shugabanci na ya halakar da ni amma da yawa daga cikin malaman tafsiri idan ka duba Abdullahi bin Abbas yace halaka anni sultaniya ay dallat anni kull bayyinatin falam tughni anni shay'a inji Abdullahi bin Abbas in ka duba littafin Ad-Durr al-Mansur na Imam Suyuti mujalladi na 8 shafi na 273 yace ai dukkan wani hujja da nake da shi da zan zo da shi gaban Allah wallahi duk sun lalace ban ga komai ba ba abin da zan iya kafa hujja da shi akan Allah ya min rahama waɗansu malamai suka ce a'a abin da ake nufi sultaniya al-mulk kamar da Ibn Zaid ya faɗa mulkin da yake da shi a gidan duniya yau bai mai amfanin komai ba mutane nawa ne yau zaka same su suna da mulki mulkin sai ne ya zama sanadin tafiyar su ta jahannama Allah kare ni saboda ba su yi amfani da shi ta hanyar Allah ba amma akwai mutanen da idan suka ga mulkin ma zai halakar da su wallahi fita suke a cikin mulkin ka duba cikin magabata littafin Siru Alamin Nubala mujalladi na 7 shafi na 387 akwai wani bawan Allah ana kiran shi Ibrahim bin Adham duk da matsayin shi sarki ne fa amma wata rana yana cikin falanta kawai sai ya ji ana mai magana ali hadha khuliqta am bi hadha umirta akan wannan aka halicce ka ko akan wannan aka baka umarni ka dinga ma mutane shugabanci kun san magabata su wani lokaci in suna zaune kawai sai su dinga jin ana musu magana, kun gane? Ana musu magana amma ba su san waye yake ba. Duk da malamai sun ce isnadin irin waɗannan issoci da suke da irin wannan wato isnadin wato fihi maqal akwai dan abun fada a cikin sa, kun gane? Amma dai da ya ji wannan magana shi Ibrahim bin Adham sai ya fita daga cikin falan, yana fitowa a cikin falan sai ya fita waje, yana fita waje sai ya ce ma wani wazirin sa, zo mu tafi mu je mu dani farauta ko zan samu sauki don ina jin wani kaman ana kira na. Ai yana tafiya sai ya ƙara ji ana cewa ya Ibrahim, ya kai Ibrahim, ali hadha khuliqta, akan wannan aka halice ka, an bi hadha umirta, ko a irin wannan abun aka baka umarni ka dinga yi ba aikin Allah ba. Tun daga wannan lokacin sai ya ce ma wazirin sa ka koma gida ina zuwa, bai ƙara komawa fada ba, sai bar fada gaba daya ya koma dajin Allah yana ta ibada, ya bar mulkin gaba daya. Dan Allah yanzu kana ganin irin sarakunan da muke da su yanzu a Najeriya da masu mulki, ana ce maka honorable ko excellency, zaka iya barin mulkin ka hakura saboda tunanin mulkin zai iya halakar da kai? Ba kowa bane. Sarauta gashi nan yanzu kullun fada yake, ka duba cikin garin Kano sarakuna guda biyu, wani ya hakura ya tuna lahira ya ce to ni na hakura na tuna Allah dan haka na bari dinki, to shi ya sanya mulki hatsari ne mai girma. Shi ya sanya Allah subhanahu wataala yake faɗa mana cikin suratu al-kahfi, wa uridu ala rabbika saffan laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marra. A cikin suratu al-an'am aya ta 94 Allah ya ce wa laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra. Kaga ya nuna babu wanda zai zo da kuɗi kenan gaban Allah, kowa zai zo sifir zero, duk abin da ka mallaka ba za ka taɓa tafiya da shi gaban Allah ba. Ai abin da zai baka mamaki daga ka mutu haka za a ɗauko ka, babu komai, daga kai sai likafani haka ne, haka za a kai ka zuwa kabari. Akwai wani magabaci, ka duba littafin Al-Qasasul Hikayat, kissa ta ɗaya yana ba da labari wani sarki ne, sarkin da ya ga shekaru sun kai ya kusa mutuwa ba shi da lafiya, sai ya kira wazirinsa sai ya ce waziri da Allah ka zo. Sai waziri ya zo sai ya ce zan baka wasiyyaci guda uku idan ana mutu, idan na mutu. Sai ya ce ranka daɗe za ka samu lafiya? Sai ya ce eh, ko na samu lafiya ne zan mutu. Sai ya ce to zan baka wasiyyaci guda uku. Na ɗaya idan ana mitu, idan na mutu, ina roƙonka shi ne Allah ya hamila kada kowa ya kuskure ya ɗauki linkafani na, ya ɗauki makara in ba likitoci na ba, doctors din da suke lura da lafiya na. Yana da doctoci guda shida, akwai mai lura da zuciya, akwai mai lura da fata, akwai mai lura da kwakwalwa don kada ya haukace, akwai mai lura da lafiyar jikinsa, doctoci guda shida. Sai ce idan na mutu likitoci na su kadai za su dauko makarata. Sai ce sannan kuma ina bada wasiyyaci duk abin da na mallaka na dukiya a ibo zinari da azurfa a dinga zubarwa akan hanya har a kai ni zuwa makabarta. Sannan ina roƙon a fito da hannuna a cikin linkafani, a fito da hannun kowa ya dinga kallon hannuna. Sai buɗan bakin waziri sai ce mal maqza min zalika, wannan bayanin naka ne yake nunawa? Sai ce wannan bayanin nawa yana nunawa cewa duk abin da mutum ya mallaka na dukiya haka za su zamo ba su da amfani, za a dinga zubar da su, masu amfani suna amfani da shi a filin alkiyama, ba shi da amfani komai a gidan duniya, haka ne? Sannan ina roƙon doktoci na su dauko makara dan Allah, idan likitocin suna da ƙarfin da za su iya kare ni daga mutuwa su kare ni mana. Doktoci guda shida ba za su iya min komai ba. Ina so duniya ta gane cewa yadda baka da lafiya ka tafi wajen likita, wai likita shi zai baka magani? Ba likita da yake bada magani ba, wa yake bada magani? Likita zai bada magani amma mai bada lafiya shine Allah. Sai yake cewa a fito da hannuna a cikin makara, ina so a fito da hannuna ne, kowa ya dinga ganin cewa an halicce ni babu komai a hannuna, sannan kuma zan fita daga gidan duniya kazalika babu komai a hannuna, duniya babu komai a cikinta. Ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya, yace hujjata, kamar da Mujahid bin Jabr al-Makki ɗaya daga cikin malaman tafsiri yace sultaniya ai hujjati, duk wata hujjata ta riga ta ƙare, babu wani abu da zan iya yi. Dan haka mutum yayi kokari kawai yayi aikin da zai kusantar da shi zuwa ga Allah subhanahu wataala. Bayan ya ce halaka anni sultaniya, to kuma Allah subhanahu wataala zai faɗa mana, zai ce khuzuhu faghulluhu, magana ta ƙare kenan. Khuzuhu, na'am, khuzuhu faghulluhu thumma al-jahim thumma al-jahim. Allah yace khuzuhu faghulluhu ku kama shi mala'iku za fadawa ku kamo shi faghulluhu ku kulle shi thumma aljahima salluhu sannan ku sanya shi a wutar jahima a kona shi a cikin wutar jahannama idan Allah yace ku kama shi din nan nan malamin suka ce shi ma din muqawwalun liqawlin mahzuf ne zance ne wanda an share wani abu abinda ake nufi yuqalu sai a fadawa masu jajin wutar jahannama khuzuhu ku kama shi ai daga an ce a kama ka din nan Allah ta ba ma ciki mala'iku 70 ne inji malaman tafsiri suka ce 70 ne za su yiwo kan mutum don su kama shi 70 Allah kare mu lokaci yayi insha Allah ta'ala zuwa gobe idan muka zo sai mu ƙara dauka daga kan wannan ayat khuduhu fa gulluhu da fatan Allah subhanahu ta'ala ya datar da mu fi duniya wal akhirah abinda na fada didi Allah subhanahu ta'ala ya sanya a mizani abinda ne kuskure ubangiji ta'ala ya gafarta mun hada wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in